الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله تعظيمًا لمجده وخليله من خلقه وصفيه أعد الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة فتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على نجيم إلى يوم الدين. فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dukkan godiya ta tabbata ga Allah Ubangijin talibai mai komai da cikakken iko da ya tsara raya mu a cikin wannan yammaci na talata 18 ga watan Ramadana hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina na shekara ta 1443 wanda ya daidai da 19 ga watan Afrilu shekara ta 2022 miladiya. Allah ya ƙara raya mu a wannan masallaci Masjidu Sani Dauda ke nan ba 39 Akubu Avenue Bora daga Lajima Road Angwari Niji a Kaduna a wannan ƙasa ta mu ta Najeriya. Muna gudanar da tafsirin littafin Allah subhanahu wa ta'ala a cikin wannan shekara, cikin wannan masallaci mai albarka. Muka kwana a cikin suratul Baqara aya ta 183 a jerin gwanan tafsirin wannan shekara. Wannan shine majalisi na 20. Yau zamu tashi ne aya ta 184 saboda jiya mun koro bayani sai lokaci ya mana halinka, za mu karanta ta sai mu dunkule fiqh da ke cikin wa'annan ayoyi insha Allah subhanahu wa ta'ala mu fitar da su.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.
هلا مدوكي ya yi bayanin hukuncin da ke rataye da azumi, wanda wannan azumin da muke yi ya bi marhala kafin ni da kai yanzu muka same shi da sauki kamar yanda yanzu muke ibada. Na farko tsarin da Allah subhanahu wa ta'ala ya fara yi shi ne duk wanda Allah ya sa ya ga wannan watan, wanda da kafin watan Ramadana Ashura ake yi shi ne a matsayin azumin farilla. Da Allah ya fallanta azumin watan Ramadana a shekara ta biyu bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, sai aka sauke Ashura daga wajibci ya koma sunna mustahabiya, wanda ya ga dama yayi, wanda ya ga dama ya bassa. To da yake kafin mu akwai Yahudawa da Kristoci, Allah ya wajabta musu yin ibada na azumi, sai Allah ya daura wannan ibadar ta watan Ramadana a irin tsarin da ya sa su a kai lokacin annabawansu. Wani irin tsari ne Allah ya daura al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a kai? Shi ne Allah ya fara ne da wajabta azumin watan Ramadana, amma sai aka bada zabi. A fiye kalau in ka ga dama ka ƙi yin azumin sai ka ciyar a watan, ba za ka yi azumi ba za ka ciyar a makwafan azumin, amma sai Allah ya kwadaitar yin azumin ya fi alkhairi. Ka ga mutumin da zuciyarsa yana ta alkhairi zai bi. Wato Allah yana tarbiyyantar da al'umma a hankali. To a haka Allah ya fara. To shine wannan ayar Allah ce ayyaman ma'dudat, kwanaki ne kididdigaggu waɗanda ba su wuce kwana 29 ba ko 30. Faman shahida minkum ash-shahra, faman kana minkum mariban, Allah ya ce wanda ya kasance mara lafiya a cikinku, aw ala safarin, ko kuma yana halin tafiya, akwai takdiri anan mahzuf shine fa afṭara, sai ya karya azumin fa iddatu min ayyamin ukhra, ya kidaya wa'ansu kwanaki na daban da ba cikin watan Ramadana ba ya rama su. Wa 'ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, wa'anda suna iya yin azumin amma da ƙyar suke kaiwa saboda sukan wahala, an ba su dama su ci yadda miskini ba sai sun yi azumin ba. Man tatawwa'a khairan fa huwa khairullah, wanda ya kwaɗaitar da kansa akan hata bai yi azumin ba amma ya ciyar, alkhairi ne gare shi, bai laifi ba a wurin Allah. Sai Allah ce wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun, amma yin azumin shi yafi alkhairi akan kaciyar in kun kasance kuna sanin lada da ake samu a cikin wannan. Kaga Allah sai ya fara da kwaitar da bayinsa, ba ce dole sai kai ba karan farko, sai aka fara kwaitar da mutane. To anan akwai hukunce-hukuncen da malaman fiqh suka fitar a ɓangaren matafi. A nan Allah maɗaukaki ya ce wanda ya kasance matafi, to shi zaɓin da ke ƙarƙashin matafi shi ne kamar haka: idan mutum yana da ƙoshin lafiya kuma ya san ba zai wahala ba in yayi azumin
yayi kyau.
Idan mutum yana da koshin lafiya kuma ya san koda yayi azumin ba zai wahala ba, ya aje shi ma abu ne mai kyau, ba za a ce yayi laifi ba. Sai dai idan ya san cewa bayan azumi yakan masa wahala ya iya rama azumi, to ya haƙura yayi azumin shi ya fi masa alkhairi, tunda hikimar saukin ake neman fita. To kuma koda ka ajiye azumin kaga zai zama maka wahala, ba za ka iya rama wa'adin ba, to kaga ba a dace da hikimar saukin ba, to gara ka haƙura ka yi ta a hakan ya fi maka alkhairi. To amma idan ka ce za ka yi azumin kuma in ka yi azumin za ka wahala a cikin tafiyar, to wajibi ne, ba ya kamata ba, wajibi ne ka ajiye azumin ka sha. Saboda hadisin Bukhari da Muslim, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi tafiya sai aka yada zango. Ana yada zango sai manzon Allah ga an yi cincirundo da wani mutumi cikin sahabbai, ana masa fifita ana yayyafa masa ruwa, saboda me? Ya jiga ya galabaita. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ga cincirundo ya yi yawa ana ta fifita ana yayyafa ruwa, sai ce man hadha, ko ma hadha, me wannan? Sai aka ce sa'il, azumi yake wahala yake sha. Da Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka kai sai ce laysa min albirri as-siyam fi as-safar, kai al'umma ba yi daga cikin biyayya ga Allah yin azumi a halin tafiya. Sai malaman fiqh suka fitar da wata ka'ida a cikin wannan hadisi, suka ce al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adama, hukunci na gudana tare da illarsa in an samu illar, in illar ta gushe hukuncin ya gushe. Sai suka ce duk mutumin da zai yi tafiya ya shiga hali irin halin da wannan mutumin ya shiga har manzo Allah ya wannan hadisin, to hukuncin nan ya hau kansa, cewa koda ya zama bai da ladan saboda zai wahala. Kaga wannan yana nuna maka saukin da Allah ke nufin bayinsa da shi, ba so ya takura mana, ana so ya samu hutu daga baya sai zo ya rama cikin koshin lafiyarsa da saukinsa. Sannan malamai suka ce to wanne ne fi, yin azumin ko ajiye azumin? Wasu suka ce yin azumin shi ya fi, tunda a wannan ayar ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce wa al'ummansa wa anta sumu khairun lakum, yin azumin shi ya fi alkhairi gare ku. Sai suka ce a'a, ai gashi an samu ya zo a Bukhari da Muslim, kamar yanzu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana azumi kuma a halin tafiya tare da sahabbai, kamar yanzu bayan la'asar ya hau kan dutse sahabbai na kallonsa kawai ya ɗaga kofi kwal 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 kwal, manzon Allah ya sha ruwa. Alaman abin sukariya ko? Saboda a cikin tafiyar akwai wasu sun jigata, sun an ga manzon Allah da azumi su ma suka ce za su yi azumi. Manzo Allah ya ibi ruwa ya sha a halin tafiya, kuma a lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sha ruwan bayan sallar la'asar ne, kaga ɗan kasa da awa ɗaya ya rage a yi buɗe baki ko? Kuma manzo Allah ya karya azumin. Sai suka ce to karyawan shi ne ya fi. Sai wasu daga cikin malamai suka ce a'a, ya yana buƙatar tafsiri, mutumin da zai iya yin azumi kuma ba zai jigata ba, yin azumin shi ya fi masa alkhairi. Wanda kuma ba zai iya azumin ba, idan ya yi zai wahala, ajiye azumin shi a karan kansa shi ya fi masa alkhairi a kan yin azumin. Wanda kuma in ya yi azumin ba zai wahala ba, in kuma ya ga dama ya yi azumin, in ya ga dama ya ajiye shi a karan kansa bai yi laifi ba. Sai dalili suka ce ga hadisi nan a cikin Bukhari da Muslim, sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi tafiya tare da manzon Allah, a cikin su akwai wanda suka yi azumi, a cikin su kuma akwai wanda suka ajiye azumin, dukkan su babu wanda ya aibanta wani. Masu azumi ba su ce wa wa'ansa ba kun cika son banza ba, kun cika son sauki ba, me yasa ku yi azumin ku ba, ba wanda ya ce ma wani. Su kuma wanda suka ajiye azumin ba su ce wa masu yin azumi ba ku kun cika son tsanani, ba wanda ya aibanta wani. Suka ce kenan ana duba shakhsiyya ne. Sannan dalili na biyu da wa'ancan suke cewa Abdul Azumin shi yafi suka ce ga wani sahabi wanda shi aikin sa matafiyi ne kamar masu tafiya kodai shi ba kamar direbobi to shi direba ne amma na alfadari da jaki da raƙumi yazo ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace ya ma'aikin Allah ni fa mutum ne mai yawan tafiye tafiye ga kuma azumin ramadan ya menene hukuncin da ya dace a kaina sai manzon Allah ce in shi'ta su wa in shi'ta afsar in kaga dama kai azumin ka in kaga dama ka ajje azumin ka kaga yanzu an fashi ne zabi to shine malamai suka ce ku duk wanda mutum yayi a wurin bai saba ba Allahumma bashi sai dai idan yana da ganda kashi in a lokacin azumi ya ajje azumin bai yi ba bayan azumi zai masa wahala ya rama suka ce to in ya fada ajiyarsa baya yin wani azumi in dai ba da farin laba kasa akwai wanda su dai azumin ramadana na wucewa ko suka shawal fasayi sai dai ki Allah ya karba shi ba zai yi ba an gane to idan ya fada cikin irin waɗannan mutanen masu wannan dangantan to yayi azumin sa shine yafi masa alkhairi akan yace zai aje azumi saboda hikimar daga masa kafan da aka ce rama wani lokaci shi ba zai dace da ita ba a wannan lokacin zai ji ma kunci saboda yanzu na gaba gari ne kowa na yi juya wannan na yi wannan na yi kaga ba zai damu ba saboda ka tana ganin cewa to shi a karan kansa yin azumin shi yafi dacewa da shi akan ya ce zai aje azumin azumi hikima da yasa Allah subhanahu wataala ya fallanta azumi kuma yake gadar da takawa shine suka ce kamar yadda Imam Ibn Kathir yace yana toshe kofofin shedan a jikin dan adam me kofar da shedan yake amfani da shi a jikin dan adam sha'awa amma duk wannan sha'awa shedan yake amfani da shi a jikin dan adam ya halaka dan adam hadithin Imam al-Bukhari da Muslim hadithin Abdullah ibn Mas'ud manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya ma'ashar ash-shabab ya ku tarin matasa man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj wanda yake da iko na yin aure sai aure al-ba'atu anan malaman fiqhu suka kara wa juna ilimi me ake nufi da kalmar al-ba'atu sai suka rafa kashi uku kashi na farko suka ce abinda ake nufi da alba'atu shine alqudra 'ala al-infaqi mutum yana da damar da zai iya ciyarwa bima'ana yana da sana'ar da zai iya yin idan yayi aure zai rike matarsa suka ce to shine kalmar ba'a dalilin su suka ce ai ga Muawiya lokacin da Fatima binti Qais ta gama iddanta ya fito yana so ya aure ta shi da Abu Jaham sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace mata amma Abu Jaham fa innahu la yad'u asabu an zahr ibra'atihi shi Abu Jaham baya daga sandan bayan matarsa wato mutune wanda yake duka take aure shi sai yace amma Muawiya fa su'ulukun hu la mana lahu shi kuma Muawiya halaka ne fitik ba yi da sana'a balle ya iya ɗaukan ɗawainiyanki ya ci yadda ke fa an kihin Usama zai ki auri Usama suka ce to gashi kaga Allah ya hana a auri wani saboda ba yi da sana'a ba ya aikin komai a zaune yake manzo Allah ce kada a aure shi suka ce to abinda ake nufi da ba'a shine kudura alal infaq iko a wajen ciyarwa kai bangaren kuma sai suka ce ma'anar alba'atu shine kudura 'ala al-jima' lafiyar da zai iya ebe mata zamantakewa na aure mu'amala ta mata da miji na auratayya suka ce shine kalmar ba'a wannan shine bangare da biyu an wa'annan suka ce abin da yasa suka fassara shi da haka da hadisin Ma'qil bin Yasar da Anas bin Malik wanda Imam Tirmidhi da Imam Ibn Majah da Imam An-Nasa'i suka rawaito sa isnadi ingantacce wani mutumi ne cikin sahabbai ya samu wata mace da kyawa yar babban gida amma ba ta haihuwa sai ya zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullah asabtu mar'atan zata mansabin wa jamalin walakinha la talid kama ikin Allah na samu wata mace da kyawa yar babban gida amma ba ta haihuwa dan ya aurenta sai manzo Allah ce mai la ba za ka aure ta ba ka san mutum yana son abu sai ya ƙara mai mai ta magana ya ma'aikin Allah shi fa ya samu mace kyakkyawa kuma ne dangantaka amma matsalarsa ba ta haihuwa zai iya aurenta manzo Allah ce mai a'a ba za ka aure ta ba ka san mutum yana ƙaunar abu sai ya ƙara karrarawa karo na uku manzo Allah ce ba za ka aure ta ba sai ya hadisi تزوجوا الولود الودود فإني مقاتر بكم الأمم يوم القيامة كأولي ماتا ما سحيهوا واند كنا قونان سسنا قوناركو سبو دمي زن يتوتيا ديوان قرانا تاشن القيامة سيسكا شيتو إمبابو إيكو أوجن سادوا زاهيو أما يسكتو تو تيلن يانونا دولة سينا دلاتيا da zai iya gamsar da ita a wajen zamantakewa na aure duk abin da yake da shi ko ko yana da kuɗi ko da yana da kaza amma ba yi da lafiyar da zai iya kebe mata cewa na zamantakewa na aure to ba zai aure ta ba suka ce to abin da ake nufi da ba'a kenan jira ala aljima'a bangare na uku sai suka ce wa'annan kalmomin guda biyu sun dauke ma'anar ba'a قدرة على الإنفاق وقدرة على الجماع سمو كلمة مشتركة كلمة قداء إيتنا أوكرا ما أنا قداء بيو سمو لهكا أقائلة في أفسراتا الباء إيكو أوجن ينا دا صناعة سأنكم ينا دا لاكية دا إذن أكي أوري زي إيا مقاملة أوري أكاننتا دا ما در أكاننسا دا ما تسا سمو دا ديوة أولنا مبابا ذاك دا أخوة عند قطع قطع ba sa wannan amma kuma za su cuci matan su aure su sannan kuma su sa su cikin halaka dan ni dinnan akwai matan da ta zo ta same ni muna zaune a office take min magana cewa shekaran ta 15 da mijinta amma ba shi ke saduwa da ita ba kana fadin haka kai sai tsinka jiki na tashi nace ya haka amma ke iska ce kita ce wallahi malam 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 ni ba yi ta nace to wannan sunan shi me kike da kanin sa kike zina kanin sa uwa dai uba daya shi take zina take lalata to yanzu abin da yasa ta zo wuri na ta hado su ne yace ya take ta shi ne ta zo take gaya min ga abin da sai sai ta fashe da kuka kace babanta bai san wannan ba har ya mutu mamanta ma haka bata sani ba sai nace ah amma ke dai iska tace wallahi malam ban taba zina ba kida ne aure nace to ai kin zama yayin sun kina tunda bayan kin yi auren shi ka fada ai tace ba kudi kamar ya kashe shi amma bai da lafiya tace ba ita kadai bane ma a gidan yanzu haka ma da ya sallame ta yana shirin auro wata amma ita ma da ta mata tace shi sai ya biya mata bukata tace baya iya komai ko wanka suka yi tare ka inda yake motsawa a jikin sa da ta matsa tace bace da da kanin ba sai in shi sai ya dena bata kudin cefane da ta matsa ta matsa tace yayi wata biyu baya bata kudin cefane sai ta ce mata to tunda bace da da kanin ba ya lamince mata ta fita waje duk wanda ta samu su yi lalata inda tayi ciki sai ta dena fita shi kawai abin da yake so a ce matan sa na haihuwa to kaga wannan irin musiba kaga dole ku Allah ya jarce mu Allah ta shirye da mu karshe ne ga mata nasiha kuma Allah ya sa ta karɓi nasihar nace ka ta koma ko da yake ya dawo da ita nace in ta gama iddanta in ta Allah ya kawo miji ta da aure ta ce tun tana 17 aka musu aure kada suka shekara 15 tana gidansa aje yake zamantakewan aure da ita ba kanin ce lalata ne ta ko da kanin sa yana sani to kaga wannan al'umma irin wannan wannan fakka cikin lalace wanda mutane suke yi yau kenan to shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yayin wannan magana sai ce fa innahu aghaddu lil basar shi azumi ya farin da ido wa ahsanu lil farj sannan kuma yana katange al'aura da hijira wato yin aure sai manzo Allah ce fa man lam yastata wanda ba zai iya yi ba bai da kudin da zai yi aure kuma bai da koshin lafiyar da zai yi aure fa alaihi bisaw na hore shi da yin azumi fa innahu lahu wija'un saboda shi azumi zai zama tamkar fidiya ne gare sa kaga ya toshe kofar da shi dan zai yi amfani da shi ya sa shi halaka tunda sai ka koshi sannan kake tunanin ne sha'awa zai motsa to kana azumi kaga Allah Allah kake an sharuwa ana sharuwan sai ka ji kai la'asar magaraba shine isha'i da ka zo kai sallah shikenan an wuce wajen gobe ma ka tashi da azumi kaga hanyar da shaytan yake amfani da shi ya halaka ka Allah ya kawo masa kariya saboda kana azumi haka wani tunani bar kai kaza bar kai kaza Allah Allah kake yi kawai ma a kira sallah dan kai buɗe baki to ana buɗe bakin sai kaga ka samu nasuwa to tunda saboda akwai bijiya sai kaga duk Allah Allah ma kawai kake kai bacci ka zo sallan tarawih ka gaji ka dawo gida kai kwantawa zaka yi kaga duk wannan ya toshe kofar shaytan da zai halaka mutum ya fada cikin abin da suke hadidi ba amma wallahi abin da kai ci duk da azumi akwai wanda zai same ni yake cewa mallam yanzu ya hukuncin musulunci na nace me ya faru wai ya dojan karuwa ne da rana ba wai da karuwa ta ganshi tace ah ni musulmi ne yace no a rabi musulmi to yanzu shine yake tambaya me hukuncin musuluncin sa yake tambaya ne hukuncin musuluncin sa shine yake tambaya yanzu me hukuncin musuluncin sa nace ka zama arni akai kace you know the muslim ba kai a wurin Allah kai ba musulmi bane ka fitar da kanka daga addini sai dai ka tuba to kaga wannan shi karan kansa shi shedanin kansa ne Allah ta shirye da mu to shine Allah madaukaki yayi hukunci anan cewa fa man tabawa khairan fa huwa khairul la wa anta sumu khairul lakum yin azumi shi yafi muku alkhairi in kuntum ta'lamun in kun kasance kun san kagoma shi daga rafasa da Allah ya ajje a watan ramadana hadisi fa ya inganta daga bukhari da muslim hadisin abu hurairah manzo Allah ce man sama ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi duk wanda ya azumi watan ramadana yana mai imani da Allah yana kwadayin ladan da ake samu a ciki na watan ramadana Allah ya gafarta masa duk wani laifi da yake tsakanin sa da Allah ashe ko ramadana ba karamin hada ake fasa ba ko sai ce wa kama ramadana imanan wa ihtisaba to ina ma sin farilla su kara gaba a gaban da ke ciki yace duk wanda yayi sallan tarawih yana mai imani da Allah yana kwadayin ladan da ake samu a cikin sallan tarawih sai aka fara ramadana aka jire bai kuma ce masa ba sai manzo Allah ce hufira lahu ma taqaddama min dhanbi shi ma an gafarta masa abin da ya shuɗe na laifukan sa kaga biyu kenan kaga daraja ta biyu ko sai yace na uku wa man qama lailatal qadr imanan wa ihtisaba hufira lahu ma taqaddama min dhanbi duk wanda yayi gamda katar da daren lailatul qadr ya dace yin sallan wato tarawih a cikin daren lailatul qadr yana mai imani da Allah yana kwadayin ladan da ake samu duk laifin da yake tsakanin sa da Allah an kankare an gafarta masa to kaga wannan garabasar wanda baya yin tarawih ya kuce masa ko to shi yasa sai Allah madaukaki yayi wannan bayanin akan cewa waɗanda suke iya yin azumi abin yayi musu nauyi to Abdullahi dan Abbasin da yazo kan wannan ayar wa 'alal ladina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin إمام البخاري يرويته حديثي أتكين صحيحين سنة سلمة بن الأقوى حكيتي وأنه قال لما نزلت لوكت الله سبحانه وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين سيتي كان من أراد أن يفتر يفتدي وأن يقدام يأذني بذي أذني بسيتي لوكت حتى نزلت الآية التي بعدها في لوكت الآية التي باين تتسوكا شين شهر رمضان الذي نزل فيه القرآن كان من أراد أن يأتي فنسختها في وانشان آية شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن سيتقوج وانشان وكنشان لأكا بعد داما وانا جلافية صدقومي يأتي بذي أزمان با أما ذي شير قال لكي أم أذر يتبازي إيهم هكا أما ذي أزمان داياتي لأكا سوكان دا وانشان آية في ألا يشافي وكنشان شي ودولن كإندي كان جلافية kai ba mara lafiya bane kuma kai ba matafiyi bane kana zaune a gari aka ga wata dolan ka ka dau azumi kuma shi wannan to da aka dauki wannan hukuncin Allah subhanahu wataala sai ya saukar da wannan ayar to Abdullahi dan Hassan da sai ya ce wannan hukuncin har yanzu tana nan akan dattijo da tsohuwa da kuma mace mai ciki da mace mai shayarwa wannan ayar tana kansu shine maganar da imamu at-Tabari ya nakalto haka imamu al-Bukhari ma ya nakalto wannan hadisi a cikin sahihin sa Abdullahi dan Abbas yake cewa laysat mansukha wato mansukhatun min nahiyatin wa muhkama min nahiyatin ukhra an shafe wani bangare yana nan dokar yana gudana wani bangare shine dattijai wa tsoho tukup wanda ba zai iya yin azumi ba ya tsufa da yawa ko tsohuwa da ta tsufa azumin ma liability ne sai ta koma kamar yaro sai ta fashe muku da kuka kamar yanda yaro dan karami zai fashe da kuka haka zai fashe da kuka saboda tsufa to wannan baya yin azumi ciyarwa ake masa wajen ciyarwan ana da zabi duk ranar da aka kai azumi da yamma a ciyar da miskini to wajen ciyarwan zabi guda biyu ko dai a ciyar da abincin wanda aka dafa a kira miskini guda daya a bashi wanda zai ci ya koshi ko kuma a bada da wato danye to shine mudunnabu guda daya sai a ba mutum miskini guda daya wannan zabin kenan ko kuma ba za a bada ba sai ranar da aka kai azumi na karshe in azumi 29 ne sai a samu mutane 29 ba mutum ɗaya ba mutum 29 sai a ba su wannan kowanne ɗaiɗai in kuma azumi 30 ne sai a samu mutane 30 a ba su kamar yadda Anas bin Malik yayi a shekarar da yayi rauni baya iya yin azumi saboda tsufansa saboda Anas bin Malik Allah yayi wa rayuwarsa albarka saboda addu'an da manzo Allah ya masa sallallahu alaihi wasallam yayi wa manzo Allah hidima a gidansa na shekara 10 manzo Allah ce ya Allah kai albarka ga dukiyarsa kuma ka bashi ƴaƴa Anas bin Malik sai da ya haifi ƴaƴa sama da 150 albarka addu'an da manzo Allah ya mata ya haifi ƴaƴa sama da 150 gonansa a shekara so biyu yake girma duk wata shida zai girma duk abin da ya shuka yana albarka a cikin wata shida zai girma wata shida kuma zai ƙara girma a shekarar ta zo ya yi rauni saboda tsufa yake ciyarwa haka yayi kuma in kai wannan yayi daidai shine Abdullahi dan Abbas sai ya ce huwa lishaykh alkabir wal mar'atu alkabira shine dattijo da dattijuwa yastati'ani an yasuba fayut'imani makana kulli yawmin miskina suna iya yin azumi amma suna wahala saboda tsufa da aka yi to za su ciyar a makofan kowace rana miskini za su ciyar da shi ciyar da miskini ya ciye koshi shi kenan ba azumi amince wannan to shi ne Abdullahi dan Abbas ya faɗa wannan aya kan cewa sai Allah da ya ce fa man shahida minkum shahra a wancan ayar da take bayanta doka ce Allah ya bada akan waɗanda da aka ba su zabi aka ce in kaga dama kai in kaga dama ka aje to an kace damar yanzu in dai kana da rai kana da koshin lafiya kuma mazaunin gida ne ba matafi ba dolan ka tafi azumi ba maganar cewa an ba ka dama in kaga dama ka aje sai Allah ce shahru ramadan allazi unzila fihi alquran wata ramalana wanda aka saukar da alqurani a cikin sa wannan watan kenan Allah ya saukar da shi daga lauhin mahfuz zuwa baitul izza daga baitul izza zuwa saman duniya daga saman duniya zuwa kirjin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam a tsawon kwana a tsawon shekara 23 aka saukar da qur'ani amma su kuma gudansa Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da shi ne a watan nan da muke ciki watan ramadan kisa akwai wani hadisi da Imam Ahmad ya rawaita a cikin musnadinsa duk da ke malaman hadisi sun ta ingancin hadisin hadisi ne daga wasila bin al-asba kulla kare yadda a garika yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala cewa manzo Allah tsira da amincin Allah subhanahu wa ta'ala tabbata a garishi da alayinsa yace unzilat suhuf ibrahim fi awwal laylatin min ramadan Sufi Ibrahima Allah ya saukar da shi ne a daren farko na watan Ramadan. Wa unzilat at-tawratu li sittin madaina min Ramadan. Kwana shida da ya shudi a cikin watan Ramadan. Ma'ana azumi na kwana shida aka saukar da at-tawra. Wal injilu li thalathi asharata خلت من رمضان شيكوا انجيلا بايبل كينان ان سوكد دشي ا cikin kwanaki 13 da suka rage a watan رمضان وانزل الله القران ل 24 خلت من رمضان شيكوا watan رمضان an saukar da qur'ani a kwana na 24 a watan ramadan kaga a daren goma a cikin goman karshe kenan ko to sai dai hadisin malaman hadisi suka ce bai inganta ba muhallin shahid an saukar da qur'ani a cikin watan ramadan kuma a cikin watan ramadan kamar yanda nassi na qur'ani ya tabbatar a daren lailatul qadr saboda Allah ce inna anzalahu fi lailatin qadr mun saukar da qur'ani a daren lailatul qadr lailatul qadr shine daren da Allah ke budget shi sa in ka dace da daren kai azzuka za a baka lada kamar ta shekara 83 da wata 6 kana bauta wata shekara 83 da wata 6 kana bautatawa Allah kana da lamun baka kai wannan shekarun a duniya to za a baka lada wannan bonus ne Allah yake yi wa al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda mu an ba mu shekaru gajeruwa bima'ana shekarun mu bai da yawa amma albarkan da zaka samu a cikin shekarunka na da yawa ba wata da zai wuce a wata musulunci sai an Allah ya sa maka wani abin da za a kankare maka zunubi ko a rubunya maka ladanka saboda ana so ka samu lada sama da waɗanda suke shekara 500 600 800 900 Annabi Adam shekara 2000 Allah ya rubuta masa. Ya zo duniya. Lokacin da kafin Allah ya saukar da shi, hadisin Ashabu Sunan, sai Allah ya matso dukkan mun ba wanda Annabi Adam bai gani ba. Sai ya ga wani a ciki yana haske, sai tambayi Allah ya ce, "Man haza?" Da Allah wayi wannan? Sai Allah ya ce, "Mai Dawud, nabiyyun min anbiya Allah." Wannan Annabi Dawud ne, hadisi ne daga cikin annabawan Allah. Sai Annabi Adam ya ce, "Kam umruhu shekaru nawa zai a duniya?" Sai Allah ya ce 60 sana shekara 60 zai kai a duniya sai Annabi Adam ya ce kalil ai shekarun sana da karanci ni da aka bani 1000 shi kuma 60 sai ya ce wa habtu lahu 40 min umri na bashi 40 a cikin shekaruna yanzu nan Annabi Adam ya zama nawa kenan 900 da nawa 60 lokacin da Annabi Adam ya dawo kasa wannan a sama aka yi shi da Allah ya dawo da shi doron kasa ranan da ya cika shekara 960 sai mala'ika mutuwa yazo sai Annabi Adam ya ce me ka zo yi sai ya ce na zo karbar ranka mana sai ya ce a ina da 40 fa da sauran raguwa sai ya ce a
kamanta ba kai ka cautar da 40 daga cikin shekarunka ga kada da cikin ƴaƴanka ba zala ce fa nabi nasiya adam annabi adam sai ya manta asbaha min tabi'ati bani adam annisiya sai ya zama aka wayi gari tabi'an dan adam mantuwa yayi abu kuma daga baya yace ba shi ba ya manta hajjin da dan adam ya gado wannan manzon kakan mu annabi adam kai abu kuma ka manta kai kana samun haka ko kace amma wani kaza ji ah to ya kai kaza shi ah kai kace ni din kaji inda aka akali gado wannan mantuwan ce to shine sai Allah madaukaki yace unzila fihi alquran wannan watan aka saukar da qur'ani a ciki hujan lina wannan qur'anin saukar da shi da aka yi shiriya ce ga mutane wa bayyinatin min alhuda wal furqan bayani ne na shiriya da rabewa tsakanin tauhidi da shirka tsakanin sunna da bid'a tsakanin adalci da zalunci tsakanin gaskiya da ƙarya duka wannan qur'ani shi ya kunsa sai Allah madaukaki ya ce fa man shahida minkum ash-shahra wanda ya halici wannan watan shahida anan ai habara ma'ana ra'a ba kamar yadda wasu suke fassara shi wai sai ka gani to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam karan kansa da aka sauka mai da Qur'anin baya ganin wata sai dai a gaya masa an gani sannan kuma ya ce ai kai ka fi shi amman shi wannan kai da kuma ka ce dole sai ka gani sannan zaka yi to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana Abdullahi dan Umar dan Khattab ya ce tara an-nasu al-hilal mutane suna ta binciken ganin jinjirin watan Ramalana ga Sayyidina Abubakar ga Umar ga Uthman ga manzo Allah karan kansa ba wanda ya gani yace ina haka fa akhbartu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anni ra'aytu yace manzo Allah ga wata na gani yaro ga manzo Allah ga babansa ga Umar babansa kenan ga Uthman ga Abubakar ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga dukkansu ba wanda ya gani sai shi ya gani kuma manzo Allah sai yace ya shelanta wa mutane a kashi da azumi kaga ashe kenan idan an ga wata shine hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake fassara shi cewa sumu li ru'yatihi wa afiru li ru'yatihi ku yi azumi in an ga wata ku ajja azumi in an ga wata fa in ghumma alaikum fa akmilu iddata sha'ban 30 in aka boye muku jinjirin wata to ku cika idayan watan sha'ban ya zama kwana 30 sai zamana 31 shine rana na farko a watan Ramadan shine sai Allah madaukaki yace kaman shahida minkum ash-shahra al-yasum wanda ya halici wannan watan yayi azumin wannan watan wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra wanda kasance mara lafiya kuma matafiyi ya ajja azumin to ya rama a wasu kwanakin da ba wannan ba yuridu Allahu likum al-yusra Allah yana nufin ku ne da sauki yasa yace idan kuna azumi kuna halin tafiya in kun dawo ku ajja azumin sauki ake so gare ku wala yuridu bikum al-usra Allah baya so ya tsananta muku shi sai aka ba ku zabi sauran al'umman da suka shi su da wannan tagomashin amma mu sai daga hada safa amma shi wannan shine Allah madaukaki yace wali tukmilu al-iddata wannan tsarin da Allah ya ce kurama bayan azumi na wani lokaci don ku cika sakidayen watan ku an yi wata 29 sai kuma ka sha kwana biyu kaga yanzu ai azumin ka da gidi ko sai Allah ce don ku cika sakidayen ku wali tukabbiru Allah sa'annan kuma ku girmama Allah ala ma hadakum saboda shiriyar da ya muku wala'allakum tashkurun dan ku zama masu godiya da wannan ayar malamai suka ce kenan wannan shine dalili da ya nuna cewa ana kabarbari da zaran an game an ga watan Shawwal karan da aka ce an ga watan Shawwal sai a fara Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamd haka za a yi tai har sai an je idi an dawo in an je filin idi kowa kabarbari aka ce ba a wa'azi don wa'azi bid'a ne ba za a ce ai ba kamar shi wannan kowa tabarbarin da za a yi Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah wallahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd za a yi tabarbarin nan har sai liman ya zo liman na zuwa sai kowa yanke ana yankewa sai ai sallah in liman ya idar da sallah ka gane sai ka koma gida shikenan tabarbarinta kana koma gida ya yanke shikenan sai wata shekara shine wani tukaddiru Allah don ku girmama Allah ala ma hadaku saboda shiriyar da ya muku wal'allakum tashkurun ku zama masu godiya da Allah ya muku gamda katar yasa har kuka ga karshen wannan watan watan Ramadana ya kai karshe da lafiyarka ga wasu sun mutu da su aka fara amma ba a kai da su ba to amma kai ka girmama Allah kuma ka gode masa to shi yasa sai aka ce ka saka kaya mai kyau ɗinki mai kyau ko sabo ka sa aka da sabo a cikin rigunan ka wanda yafi kyau ka dauka ka sa ka tarare ka zo wannan filin matan aure da ƴan mata da bailoli da berori dukkan su aka ce su zo masallaci hatta masu haila su ma manzo Allah ya ce su zo saboda wannan filin da ake haduwa in aka yi addu'a duk abin da aka ce Allah ya karba to su ma na so su samu wannan tagomashin masu haila manzo Allah ya ce su tsaya ba za su yi sallah ba su tsaya a gefe amma ne su halaci wannan filin Allah ka shirya da mu lokaci yayi za mu ba da dama ga tambayoyi
assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam ne wani tunje ce malam Musa ya kara lafiya da imani da san mahaifa
amin da kaima
ne ce malam a wannan yayin da yake cikin yanzu idan mu wai sun fito ko hali
duk wanda aka yi daidai ne ba laifi bane shi haka sallar rukhsa ne sauki ne Allah ya kawo mana amma in liman yace zai hada sallah ba kai kuma ba hurumin ka bane a matsayin ka na mamu ka ce mallan hada mana sallah ba hurumin ka bane daman an taga maka kafa ne saboda Allah ce inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta sallan farilla wajibi ne kuma an masa lokaci an taga maka kafa ne kafin lokacin da aka ce ka jawo ta saboda wannan dalilin sai ce ba zai fi ba yayi laifi sai laifi ba kai kuma ba hurumin ka bane mamu kace ma mana amana sallah a ruwanka a ruwanka liman in ya ga dama ya hada daidai in ya ce ba zai hada ba ba hurumin ku bane ku ce sai a hada muku sallah wannan dewa mutane suna kuskure a wannan babu saboda haka liman yake da wannan hurumin in ya ga maslahar ya ajja sallah saboda ku zo isha'i ku yi isha'i ku yi tarawih ya yi dan wani in aka hada sallah ba zai fito tarawih ba to yana ganin cewa cin wajibin ya riga yayi kuma ya rage sai cantaki an gane kin liman ya ga maslahar da zai hada sallah ba yayi in ya ga maslahar ya hada yayi duk wanda ya daidai ne
Assalamu
alaikum malam. Mutum yana iya sanya ma kansa cewa shi baya karɓan sadaka ko ci. Ai ba manzo Allah bane. Na ba ta an gane. Manzo Allah ne kai aka haramta wa cin sadaka ga mutanen gidansa. Kai kuma baka kai sahabbai tsoron Allah ba. Kuma baka kai su imani ba. Kuma sun karɓi zakkar. To kuma me ya rage a ciki? Sauki ne Allah ya kawo dalilin zakka shine poverty alleviation shine asalin hikimar zakka Allah ya sa shine saboda a gusarwa da mutane talauci ma'ana wannan in aka bashi an rage masa raɗaɗin talaucin da yake ciki an fahimci matsalan yanzu misali ka ba misali mutum ka bashi miliyan ɗaya kaga in Allah da ya rabar da miliyan ɗaya ne ce ka alhamdulillah kaga in Allah da zai iya sayan abincin shekara a gidansa ko sannan kuma ƴaƴansa da ake bi kuɗin makaranta zai je outstanding in bill an ga imtihan nan matsalan haya da ake bin sa zai je biya kaza da kaza biya sai ka ga ya dawo wasai sai ka jira alhamdulillah za ka jira jin daɗi a zuciyarsa saboda me wani wallahi in ka ganshi kullun a murtuke Allah kaɗai san abin da ke zuciyarsa na takura amma ana ba shi wannan sai ka ga ya ji daɗi wannan shine sirrin zakka saboda haka zaka ce wai kai ba za ka karɓa ba ai baka kai sa bai tsoron Allah ba kuma sun karɓa na'am
tambayar da ke ce malam sun sadaka ai ka tsaki ne su waye kuma ya kamata a ba wa sadaka
mutane takwas Allah ya ce a ba wanda ke cikin Qur'ani
sannan ya ce malam ne da mutum wanda ya ke sa jiki na dan kwallo na dan kwallon da mutum ne
ana musulmi da ba musulmi ba duk wani ne ta sadda muje kullu kullu duk hukunsu su dai ne amma inta sai dai shi sa JC din da kai ai shi tifafi ba haram ta baka sa tifafi ba to sai dai idan ba musulmi bane kaga kana tallata shi kai kenan na biyu kuma kana nuna abin da yake yi mai kyau ne wanda yake musulmi dan uwanka zai dinga kwadayin irin wannan abin saboda ka tsara ka sa tifafi wanda babu sunan kowa a ciki in akwai suna ka goge sunan ai tifafi Allah ya ce kun anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum wa risha ya ku ayyan annabi adam mun sauka muku da tifafi ya boye al'auranku da ado to kaga tunda idan ka sa yanzu ana sallah wani zai ja hankalinsa zai dinga kallon shi in ta baya ne ko in kuma ta gaba ne shi ma haka sai kuma zai sa ka dinga kallo kana kallo zai ja maka hankali saboda haka in akwai suna ka cire sunan ka saji sunka bali ne
wannan
ita ne ta samu da shi malam Allah ya gama tsamala amin a cikin wannan Allah ya ci a bawa akwai bawa malam yanzu da ba a yin bauta za ki ba wani abin da ya yi ya yi da aka tafiya ni ban zai magana innama ko innama sadaqatu lil fuqara akwai kawai Allah ya faɗin sufofi ne miskinai hatta ne akwai mai kuɗin da ya tantance zakka gashi yana da kuɗi amma duk bashin banki ne a kansa ko ba haka ba to shi ma Allah ya ce a bashi zakka to kuma ina magana wal gharimina Allah ya ce wanda gashi ya musu katutu to shi ma gashi ya mai katutu gashi nan ana shi ma an bashi zakka ya ce Allah ya saka da alkhairi na gode na gode shi ce ba wani abu bane sujada na tilawa idan an yi sujada ta tilawa hajjan da ya zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana karanta shine sajadtu wajhi lillazi khalaqa samawati wal ardi hanifa wama ana min al mushrikin cikenan yana nan a cikin sunan muslim a auri muslim hisnul muslim ko ka sa shi a cikin wayanka sai zama dinji sunan shi kafu boka duk wani damuwa kake da shi kana buɗe zaka ga an warware maka shi insha Allah kai ne dai kila kai wa abun gurbin kinta na kawo kissa ne a matsayin cewa duk mai karban pension da gratuity a duniya sai da Umar na da ladan sa saboda shine sunnatawa al'umma wannan sunna shine na kawo wannan kissa ina fata an gane in baka aikin gwamnati ina fata an gane amma kana aikin me kana aiki a shago oganka in ya gama ba yana maka freedom ba a sai an sallame ka to daga ina duk daga wannan abin da tsarin su da na Umar ne in kuma aikin gwamnati kake ai za a biya ka pension da gratuity ko to sai na Umar na samun ladanka in kuma ba ma haka ba an sa maka albashi ko da aiki kake direba ne ko kuma abin nan shin dai kana karban albashi to sai da na Umar yana samun ladan albashin nan saboda shi ne fito da wannan tsarin wanda da mutane ba su san da shi ba to ai misali ana buga misali ne koda ya kai 100 ba matsala bane ina fata an gane kila kana ganin ai ana ta maimaita shi da babu hikima a ciki akwai hikima a cikin Qur'ani in ka zo sura Al-Baqara ba zaka ji Allah ya magana annabi Musa ba kana shiga wata sura ma zaka ji an ce ne annabi Musa kuma da Fir'auna kana shiga wani sura zaka ji an ƙara maimaita ai misali ne kuma Allah na ta maimaitawa hikimar misalin saboda kai da kake sauraro yayi maka tasiri a zuciya shine sirrin an gane yawa
wannan kuce ne malam nasiha da ake akan shi shi ne kana sanar da rawi da yalla an tsaya da kira imam wanda yake sallar wuri kai mutum da ya san su da suke yi a wannan lokaci
eh ba daidai bane idan ana masallaci ana so mutum ya kasance cikin nutsuwa da kuma wato kamewa saboda lokacin da kake surutu ba kana cikin sallah ne in dai ka zo masallaci ka tsaya cikin masallaci duk abin da kake ana rubuta maka ladan sallah ne to kuma a sallah ana surutu kaga shi kake ne na biyu mala'ikuna cutuwa da abin da ɗan adam ke cutuwa haka manzo Allah ce innal mala'ikata tata'azza mimma yata'azza minhu banu adam mala'iku suna cutuwa da abin da ɗan adam ke cutuwa da shi a masallaci to su ma mala'iku suna cutuwa sannan kuma ka ji tsoron kada ka fada cikin babin giba amin ji wannan to kuma kaga zaka samu matsala kai azumi kuma daga ƙarshe kuma ka bi shi da kai kashi ka bi shi da fitsari ka wanke kaga an samu matsala eh Allah ya shirye da mu an ce lokaci yayi kamu ka kaita akan wannan da muka karanta daidai muna roƙon Allah subhanahu wataala ya rubuta mana ladansa ya karba mana shi a matsayin ibada wanda kuma muke kuskure muna roƙon Allah subhanahu wataala ya yafe mana ya gafarta mana zunubin akan wannan yanda Allah ya hada fuskokin mu a wannan wuri muna roƙon Allah subhanahu wataala ya hada mu a cikin firdausil a'la tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yan gizban mu da suke ta fafutuka wajen kulawa da dukiyar mutane da suke zuwa masallaci wajen karatu maharuka Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓa musu a matsayin ibada ya saka musu da gidan aljanna shugaban hizba na garin Kaduna state shine Dr. Isaac Yunus bai da lafiya ina gani an tafi da shi Abuja yau kenan muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa ya zama kafara gare shi ya tashi lafiya ya dawo da shi cikin iyalansa cikin koshin lafiya ya sa ya zama kafara a gare sa sauran musulmi da suke gida ko asibiti ba su da lafiya ana roƙon Allah subhanahu wataala duk inda suke Allah ya ba su lafiya ya sa ya zama kafara a gare su mu kuma da Allah ya ara mana lafiyar Allah ya ba mu ikon ribatan wannan lokaci na lafiyar mu da zamu yi abin da Allah zai yarda da mu shugabannin da Allah ya azurta mu da su a wannan ƙasa muna roƙon Allah subhanahu wataala ya daka musu a cikin zukatan su kaunar mu da bigen mu da tausayin mu ya sa su yi abin da zai amfane mu duniya da lahira mu kuma da Allah ya tsara muna karkashin su a matsayin mabiya Allah ya ba mu ikon yi musu biyayya akan abin da bai saba wa dokar Allah ba duk abin da zai zama cutarwa gare mu da wannan ƙasa muna roƙon Allah ya rike hannun su ya kame shi kada ya ba su ikon aiwatarwa duk abin da zai zama mana alkhairi a wannan ƙasa da mu gabaki daya Allah ya ba su ƙarin gwiwan aiwatar da shi Allah ya sa kuma muna daga cikin waɗanda za su amfana da mu da su gabaki daya an kuma da suka fada cikin hannun waɗanda tsayagun mutanen muna roƙon Allah subhanahu wataala ya kubutar da su waɗanda suke daga cikin mayagun nan shirye wanda za su iya shiryuwa da kadarin ubangiji muna roƙon Allah subhanahu wataala ya shiryar da su kuma ba za su shiryu ba Allah ya riga ya rufe zukatansu ya Allah ka hada su da kansu su ci kansu da kansu ba tare da jami'an mu sun rasa rayukansu ba balle makamansu Allah kai mana maganin wannan fitinar da muke ciki wannan kuncin rayuwa da tsadar rayuwa da muke ciki a cikin wannan yanki namu na arewa Allah muna roƙonka zunubin mu ne ya jawo mana wannan ya Allah mun tuba ka yafe mana ka faranye mana wannan bala'i ka faranye mana wannan musiba ka baye mana gurbin sa da alkhairi da zaman lafiya da koshin lafiya da kuma saukin rayuwa har zuwa ranar da zamu koma gare ka ya Allah wanda ya gina wannan masallaci ya mika shi a matsayin wakafi ga wannan al'umma ya Allah ka gina masa katafaren estate a cikin aljanna kai albarka da zuriyarsa kai albarka da dukiyarsa mu ma kai albarka gare mu da zuriyar mu da dukiyar mu yanda ka bashi iko ya gina wannan masallaci ya Allah muna roƙonka da sunayenka tsarkakakku da siffofinka madaukaka ka ba mu abinda zamu gina ninkin ba ninkin wannan masallaci idan mun gina ya Allah ka karba mana a matsayin ibada mu shi gabaki daya ka tara mu a cikin wannan lada fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk